أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مغنى تقبى شيني حقيقة وحي. منين وحي؟ ألقى زامق وحي ينادى معنا دبن دبن، كما إشارة، كما نوني mai sauri, kamar al'amari da makamancin wannan. Na'am, za mu ga Qur'ani mai girma ya amfani da shi a wurare daban-daban, kamar nassa ta luga, auha fi kulli sama'in amraha, wato ya sanya wa kowace sama al'amarinta, ya saman mata da dokokinta da take tafiya a kansu. Kowace sama tana da dokoki wanda suka keɓance ta, kuma kowace bisa wannan dokoki take tafiya. Wani lokaci abu ne wanda yake nufin halittawa. Kamar misali, auha rabbuka ilan nahli, ubangiji ya yi wa ƙudan zuma wahayi. Wannan ba kuma ba ne sai samar da nau'in halittarsa da kimsa masa abin da ya dace yi na daga shiga wurare domin ya sanya zuma da makamancin wannan, na daga rukun duwatsu da gidaje da shuka da abubuwan da ake sanyawa domin ya shiga. Wannan wahayi ne, wato kimsawa ne boyayye a cikin ran abu. Ana iya ganin fahimtar da mutum ma a boye, a fahimtar da shi, a kimsa masa wani abu, ana kiran shi wahayi. Wahayina ila ummi Musa, an yi wahayi zuwa ga babar Musa alaihi salam. Haka ma nuni, annabi Zakariya ya yi wa bani Isra'il nuni, wa'uha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Za mu gaya musu nuni cewa su tasbihi safe da yamma. Hakanan, hatta da nuni din nan kala-kala ne, zai iya na shiryawa kamar yadda muka kawo, zai iya na batarwa. Wa'inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim, shaitanu su ne wa masoyansu wahayi, wato suna kimsa musu barna a cikin zukatansu. Shi yasa wahayi ana iya kowane mutum, ana iya kowane abu wahayi, ana iya kowane abu halitta wahayi, sai dai me ma'anar wahayi. Wani lokaci wahayi yana zama ilhama, kamar wacce ake wasiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi. So wahayi ma'ana anan ilhama, ma'ana an yi musu ilhama, an kimsa musu, kamar yadda aka yi babu Musa. Babu Musa ba ta kai su kima ba, ko kaɗan, ba ta ma yi kusa-kusa da darajar su ba, amma an yi mata wahayi. Amma ma'anar wahayi dukan shi anan ilhama. Ƙudan zuma bai kai mutum daraja ba, kowane mutum ya fi shi daraja, amma an yi mishi wahayi. Sai dai wahayi anan wani abu ne daban. Wahayi wanda yake ya haɗu da da'awar annabta, shi kaɗai ne yake banta da annabi, kuma shi ne ake nufi da ma'anar wahayi yawanci a istilahi. Idan aka ce an yi mishi wahayi a istilahi, in dai ba mutum ya yi bayanin cewa abin da yake nufi da wahayi na luga ba, in yana nufin istilahi, to yawanci yakan karkata ne, yakan juya ne zuwa ga wanda ake annaba. Wannan wahayi da ake wa annaba yana iya yiwuwa ta jifa a cikin ransu, a jefa musu fahimta, a kimsa musu ita, kamar yadda ake wa'inda ake wa ilhama. Ko kuma a'a, wahayin ya zamanto an aiko Jibril ne, ya zo ya karanta musu, ya yi bayani, sai tamassuli a gabansu kamar mutum. Wato yana da ikon tamassuli da tashakkuli, ya haifar da wata sura irin ta mutane ke mu'amala da annaba ko wasu mutane. Sai dai mala'ika idan yi tamassuli ga wani, yi magana da shi, wancan ba wahayi sunan shi ba. Mun kira shi wahayi da ma'anar luga ba laifi mu ce mala'ika ya mishi wahayi da ma'anar luga, amma da ma'anar istilahi ba zai yi ba, sai annaba. Istilahi da ake nufin da wahayin da ake annabta, annaba wahayin nubuwa, domin annaba ne kawai. Saboda haka mala'iku sukan misaltu ga mutane su yi mu'amala da su idan suka mu'amala da su wannan ba yana nufin musu wahayi ba sai idan annaba ne shine suka musu wahayi wanda ake nufi wahayi na annabta amma sauran mutane ba su ne musu wahayi na annabta bane su ne musu wahayi ne na shiryar da su zuwa ga tafarki madaidaici ma'ana su ne musu ilhama su ne musu bayani domin su bi tafarki madaidaici da yawa mutane da yawa mala'ikun sun bi nagare su a kissoshi daban-daban da ruwayi da suka zo wanda yake ba annaba bane wasu ma masu sabo ne domin su na musu hanyar da ya dace su bi to wahayi yana da wannan ma'ana a lugar wani lokaci Allah yana halittar abu ana kamar sauti a cikin dutse ko shuka sai ta magana da annabi da sigar sako sai ta bashi wahayi kamar da Allah ya yi annabi Musa ya halarci sauti a jikin wuta wuta ta magana da annabi Musa wannan sai zamanto mai wahayi ne aka yi mishi amma sauti aka halitta a jikin wuta ta magana da shi wutar ba ita ke da daraja ba Allah ke da daraja da Musa ita dai hanya ce wasuɗa ce ta Allah ya isar da wani sako ga annabin shi domin Allah ba jiki ba ne Allah baya magana da ma'anar maganar sauti ya fita daga gare shi domin ba jiki ba ne amma yakan halicci sauti a cikin wani abu sai abin yi magana ko kuma a'a annabi kawai ya ji magana ita kanta maganar ba sai an sa ta jikin wani abu sai a halicce ta sai annabi ya ji ta kawai ana magana da shi duk wannan Allah ta'ala yana da hanyoyi daban-daban muhimmi Allah shine isar da sako zuwa ga annabinsa ta kowace hanya ce ya ga dama wannan ganin daman yana hannun Ubangiji shine yake da iko ce ga ta hanyar da zai ba annabin shi sako shike da iko ga hanyar da zai isar masa da sako domin ya isar wa mutane da shi don haka wahayi ba wai dan mutun ya zama ya daukaka bane ya tumbatsa kawai sai ya ji wahayi in mutun ya shekara miliyan yana bauta Allah yana tsarkake shi in ba annabi bane bai sai mishi wahayi ba kai da ya fi wasu annaba daraja ya kai daraja annabawa ya ma wuce su daraja to wannan ba za a yi mishi wahayi na annabta ba sai dan annabi ne kamar yadda ta bayyana a hadisai daban-daban cewa manzo da ahalin gidan shi sun fi sauran annaba daraja wannan ahal bait wato siyansa guda 12 sai da Zahra alaihi salam akwai ruwaya da yawa da suke nuna fifikon su kan annaba asali mu annaba da yawa sun yi tawassali da su yayin musibu kuma yadda suka same su a cikin saƙonsu da wahayi da Allah ya musu amma su ba annaba ba ne amma darajarsu tana samar ta annaba so da haka domin me domin suna da wilaya da tafi ta annaba daraja wilayarsu wilaya ce da take kan wilayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gado ne na wilayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam so da haka wannan wani abu ne daban amma ba a yi musu wahayi na'am ana yi musu ilhama in ka ce wahayi da ma'ana ilhama ana yi musu amma wahayi da ma'ana wahayi da ake annabawa ba a yi musu shi yasa aikinsa shine su yi bayanin sakon annabi annabi aikinsa shine isar da sako su kuma aikinsa shine su yi bayani ga mutane wannan sakon na annabi da abin da mutane suka jahilta sai su yi musu bayani ga abin da ake nufi da shi wanda mutane ba su sani ba su sanar da su shi domin Allah ya gadar da su ilimin annabi sallallahu alaihi wa sallam annabawa ma'asumai ne wannan bahasi ne shi ma mai zaman kanshi annabawa ma'asumai ne kuma suna da isma cewa ba sa sabo isma shine kamewa da lizimtar abu annaba sun kame kansu sun lizimci wannan kamewa bayan da za a yi su yi sabo da ɗaya ba za su iya yin sabo ba da sun gana mashi sabo za su yi ba an riƙe hannunsu ba ne amma ba zai yi ba su yi saboda me suna da sani cikakke ga dukkan komai an yi saɓani cewa iliminsu kawai ne ba su isma ko ko bayan ilimi akwai kuma nufi wato bayan ilimi akwai nufi da imani da abin da suka imani da shi wannan bai saɓani ne amma muhimmi dai an yi tafi cewa annaba ma'asumai ne in ban da yuyar musulmi ta ci barkatai yuyar banza da suke jingina annaba kuskure suke jingina annaba saɓo wanda sun ɗauka ne wannan yuyar tasu ta zo ne da guguwarsu daga hadisan isra'iliyat da suka shigo cikin addinin musulunci ta hanyar wasu daga cikin waɗanda suke munafukai ne da suke ganin sun musulunta amma ba musulunta ba suka kirkiro hadisan ƙarya suka jingina alhamdulillah da Allah ta'ala ya sanya Allah ya mana baiwa da ahalin annabinsa wasiyin annabinsa wanda za su yi mana bayanin ƙarya da gaskiya da kuma ilimi da ke hannun musulmi wanda yake iya tace wannan al'amari shi yasa musulmi suka tafi akan cewa annaba masumai ne in ban da yuyar banza wanda suke sun bi tafarkin munafukai to shine suke jingina musu kurakurai don haka ne za mu ga jama'ar musulmi sun tafi sunnarsu da shi'ar su ce annaba masumai ne kuma wannan isma din kala biyu ce akwai isma daga sabo wato kamar ba zai yi ba su yi ƙarya akwai kuma isma daga kuskure ba zai ba kuma su yi kuskure wato ba kawai sabo ne suke da isma akai ba har ma kuskure suna da isma a kansa ba zai yi ba su yi kuskure wannan kuma isma din da kariya din a lokacin kafin su amshi sako da lokacin da suke karɓar sako da yayin da suke bayar da sako dukkaninta suna da isma suna da kariya cikakkiya bayan da za su yi sako ɗaya daga cikin ayoyi bayan hankali dalilin na hankali akwai ayoyi da aka yi amfani da su wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka yi masa wahayin su wanda suke na ismar annabawa kamar ayan nan ta suratul jin alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا anan wannan ayatu wannan mana kariya da Allah yake ba annabawa har su isar da sakonsa su koma zuwa gare shi wannan isma din shi a sun tafi akan cewa annabi tun daga haihuwarsa har rasuwarsa ba zai yi kuskure ba ma'ana ba zai yi kuskure ba ko guda daya sannan kuma ba zai mai sabo ba duka biyu ba zai ba ba kuskure ba sabo tun daga rasu haihuwa mutuwa nam ko suna cewa kafin ya zama annabi zai yi kuskure amma wannan mu ba mai da shi ba annabi baya kuskure kafin wahayi da lokacin wahayi da bayan wahayi har zuwa rasuwarsa dukkanin shi ba zai ba yi kuskure akwai kuma dalilai masu fadi ba su ne mai tsayi wanda abin da muka kawo ya isa na daga ayar Qur'ani akwai abubuwan da suke kuma a wajabta cewa dole annabi ya zama mai sabo baya sabo dole annabi ya zama mai isma yana da kariya cikakkiya dalilan wajabcin isma annabawa da kariyarsu daga dukkan sabo da kuskure suna da yawa sai dai za mu kawo su daga ciki kaɗan daga ciki na farko amintuwa al'umma ta amintu da shi idan da za a kaddara cewa ga annabi yana sabo wal iyazu billah a ce yana ƙarya ko yana shan giya ko yana zina sannan kuma ya ce mutane su su bari ya kake tsammani ai shi kenan ya ma ƙarfafe su ne su ce a ka ji shi bayan ya abin nan yana kece renin sai na abin da ya ga dama sannan sai ya ce mun bari wannan ba zai yi ba mai tarbiyyantar da mutane a kodayaushe za mu ga cewa mai shine farkon wanda yake saboda haka ba za a samu aminci da zaccensa ba da annabawa za su yi ƙarya su yi sabo daban-daban sannan su ce mutane kar su yi sabo su kuma ki bin umarnin Ubangiji a ce annabi ya yau bai yi sallah ba ko kuma yana jinkirin sallah haye kaza yi ko ya sha azumi da gangan irin wannan kuma sannan su ce mutane su kiyaye ba za su kiyaye ba mutane za su yi sabo kuma ba za su aikata alheri ba wannan tabbataccen abu ne a tarbiyyar dan adam kuma wannan dalili kamar yadda yake tabbatar da isma lokacin annabta yana tabbatar da isma kafin annabta domin me domin wanda ya sabo kafin ya zama annabi in ya dawo yanzu ma ya kira annaba ba wanda zai dace shi ha haka ya samartaka sai yana kecere ni sannan ko mu ya zo ya ce kanmu wannan abu ne wanda yake tabbatacce a cikin tarihin dan adam da dabi'arsa saboda haka inda annabi zai sabo ko kafin aiko shi ne to lallai zai rusa amintuwa da al'umma da za ta yi da shi abu na biyu da zai lazumta annaba su zama a su mai shine mai tarbiyya da aiki ya fi tasiri ba da magana ba da annabawa zumuntu kawai sun zo ne da magana, amma aikacin ba su da isma, kamar yadda muka ishara a wannan yanzu, da ba wanda zai bi su, da ba wanda zai la'akari da abin da suke kira zuwa gare shi, ba wanda zai ba su muhimmanci, ba wanda zai musu wata biyayya, da tsarkin da suke da shi da ba su same shi ba. Saboda haka annabawa masumai ne a matsayinsu na masu tarbiyyantar da ɗan adam, kuma wannan isma ɗin tun farko har zuwa ƙarshen rayuwarsu na da ita. A cikin Alkur'ani mai girma bayanin isma annabawa ya zo, ayoyi da yawa sun yi bayanin isma annabawa, yayin da Allah yake cewa ulaika alladhina hadahumullah fa bihudahu muqtadi wa man yahdillah fama lahu min mudil, da sauran ayoyin da Allah ya nuna ya shirya da annabawa suna da isma bayan da za a yi sisafu. A can farko mun yi nunin cewa ilimi shine yake ɗaya daga ciki, ko kuma shine yake taka rawa babba ta isma, haka ne, ilimi shine babban abin da yake bawa annabawa isma. Muƙaddara mutumin da ya san turoso kashinsa yana jin warin wannan kashi, mutumin da ya san kashi ga ƙazanta ne, cuta ce, bala'i ne, babbacinsa halaka ce, kuma gashi yana gani, gashi yana sanin warinsa, kuma yana da hankalin gane hakan, to wannan mutum yana da isma cin kashi. Za mu ga mutum tunda ya hankali har ya mutu ba zai yi ba ya ci kashi, saboda mai ya san sakamakon cinsa, ya san muninsa. To haka annabawa da wasiyyansu suka san mai munin sabo tun daga farkon kankantar rayuwarsu har mutuwarsu, suna da wannan, suna ganin baɗinin abubuwa kamar yadda suke ganin zahirinta. Misali a ce yanzu ga kuɗi ne an kawo su na haram, mu kuɗi muke gani, amma annabi yana ganin wuta, da za a ci wuta, da ya ga dama in yana da zaɓi ya ci, amma ba zai ci ba saboda yana da ilimi da mummunan sakamakonta, ilimi cikakke, kamar yadda muke da cikakken ilimi game da gayaɗi, shi yasa bayan da za a yi mutum ya ci gayaɗi, wani da za a iya kashe shi ba zai ci gayaɗi ba, saboda ransa ba za ta iya haɗiyarsa ba. Saboda haka wannan kenan. Saboda haka ilimi cikakke da sakamakon abu yana ba da isma game da shi. Annaba suna da ilimin yaƙini, wasiyansu ma suna da ilimin yaƙini. Allah na cewa kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna al jahim, da kuna da ilmin yaqin da kun ga jahim, wanda yake ganin jahim ba zai ci jahim ba. Imam Ali yana siffanta irin wayannan bayan Allah ɗaukaka cewa su suna ga aljanna, suna ganin kamar suna ganin ta, suna cin ni'imar cikin ta, wuta kuma suna ganin kamar ga su a cikin ta ana azabtar da su. Wanda yake rayuwar shi gaba ɗaya haka take, za a yi sabo, kamar yadda Allah tabbata yake cewa wannan ilimin amma ya saba da sauran ilimi, ilimi ne wanda yake yankakke, ba zai yi ba a saba masa sabanin sauran ilimi. Mun ba da misali ne da yadda mutum ba zai iya cin turosansa ba, mustahili ne mutum ya ci kashin da ya gaya ɗin da ya, saboda mu kusanto da tunani, amma iliminsu ya fi haka ƙarfi, iliminsu yankakke ne fiye da haka, ba bayan da za a yi saba, bayan da za a yi kuma saba mishi. Abu na biyu da ya ba su isma shi ne so da ƙauna. Idan mutum ya san mahalaccinsa, ya dulmi a cikin sansa, da san kamalarsa, ya fizgu zuwa gare shi fizga mai tsanani, bayan da za a yi saba masa, wannan daraja ce da ba mai samun ta sai daidai ku ɗan ƙalilan daga bayan Allah, annabawa da wasiyansu da ƙalilan daga masoya Allah, waliyansa, su kaɗai suke samun wannan. Imam Ali yana cewa ban bauta maka don tsoron wutarka ba, ko don kwaɗayin aljannarka ba, amma na same ka kai ahalin a bauta maka ne sai na bauta maka. Jikansu Imam Sadiq alaihi salam yana cewa sai dai ni ina bauta masa ne don sansa. Wannan kuma ita ce bautar bayan Allah masu girma da daraja. Saboda haka wannan tsanin so da tsanin ratayu ɗamfaruwa da Ubangiji, muƙaddara mutum yana son wani mutum so mai tsanani, ya za ya saba mishi. Wani matarsa saboda tsanin santa da yake ba ma iya saba mata. Wani shugabansa ne yake tsanin so ba ya saba mishi. wani ɗansu yake tsanin so ko isa ba ya saba musu. So da haka akwai so yana taimakawa, so yana sanyawa a sami tsanin ɗamfaruwa da juna ta yadda ba a son a saba juna, ba a son a ga ɓacin ran juna. Ina ga Ubangiji da son Ubangiji idan ya shiga zuciyar mutum, yaya zai so ya saba Ubangiji su Ubangiji su yi fushi da shi? Ya zai so abu guda ɗaya tal da yake so wanda yake shi ne Allah Maɗaukaki yi fushi da shi, bayan ba shi da wani wanda yake so sai shi. Dukkan wani so da suke wani to ya bugo ne daga son Ubangiji, saboda son Ubangiji. Akwai ba sun da wasu suke ganin cewa shin Isma tana cire musu zaɓi ne ko kuwa? Wato sai zamanto tunda mutum yana da Isma, annabi yana da Isma, ya zamanto ya kasa saɓo bisa tilas. Wato sai annabi ya zamanto ba dan baya so ba ne ke saɓo, an tilasta shi ne. A nan shi ma akwai maganganu da yawa masu faɗi a kan wannan lamari, cewa sha'anin al'amarin ba haka ba ne. Annaba alayhimus salam ba sa saɓo saboda abin da muka kawo ne, suna da ilimi cikakke, suna da kuma ɗamfaruwa da son Ubangijinsu da imanin shi. Idan mun ga ba saɓo saboda wannan ba ne, ba wai dan sun zama tilasta musu aka yi ba. In tilasta musu aka yi, babu wani yabo kan abin da suke yi. Yanzu misali a ce an tilasta mutane kada su yi saɓo, babu wani yabo aka yi. Domin tilas ba ta ba da fadala, ba ta ba da fadala, ba ta ba da ɗaukaka, ba ta ba da baiwa. Saboda haka annaba alayhimus salam ba an tilasta musu ba ne bisa zaɓinsu. Babban misalin da muka bayar ya ishe misali kan cewa da mutane gabaɗe za su gabaɗinin abu, lalle da ba su yi saɓo ba. Mukaddara misali mutum ya kusanci giya sai ya ga garwashin wuta yana ta farfasa, ya za a yi sha. Mukaddara mutumin da ya je yin zina sai ya ga matan nan gabaɗayanta garwashin wuta ne, ya ga wani mummunan abu, mafi munin halitta da bai taɓa gani ba, ai firgita ma zai yi gudu. Mukaddara mutum ya ga kuɗin riba, kuɗin haram, ko kuɗin sata, ko kuɗin fashi, ko kuɗin al'umma da aka sata, zai ga baɗinsu, ya zai gansu. Don haka Isma ba ta cire zaɓi ga annabawa, ba ta tilasta su. Sannan Ismar annabawa da kariyar da suke da ita daga saɓo da kuskure, wannan kuskuren kowane irin kuskure ne kuwa. Kamar misali a ce annabi ya yi kuskure ya yi zurafkanwa a sallah, ko ya yi kuskure wajen tsayar da haddi kan mutane, ko ya yi kuskure wajen sanin nawa ne ake bin sa bashi, ko nawa yake bin wani bashi, ko ya yi kuskure kan yanda ake yin shuka, dukkanin wannan sun kubuta daga wannan, hatta da wannan. Ash'ariya da Mu'tazila sun halatta musu yin kuskure a irin wannan fage, domin hatta da fagen saga'ir ƴan ƙananan zunubai ma sun halatta musu. Amma imamiyya, shi'atu ahlulbayt, koyi da imamin sun ahlulbayt sun kore musu kuskure kowane iri ne, hatta a cikin irin wannan abubuwan, domin shi ne mafi kamalar halitta annabi, kuma ya san komai ba abin da yake jahilta. Don haka shi ne kuma ba wani motsi da yake sai da wahayi. So da haka annabi ko wasiyin annabi, wanda babu wani motsi da annabi yake sai da wahayi, wasiyin annabi ba wani motsi sai da ilhama daga Allah da ilimin da ya samu daga annabi. Saboda haka ba yanda za a yi annabi ya sami kuskure ko so ɗaya balantana, kuma haka nan wasiyin annabi ba yanda za a samu kuskure ko guda ɗaya balantana annabin kansa. Saboda haka annabawa sun koru daga yin kuskure kowane iri ne, komai kankantarsa. Hakanan sun koru da su yi abin da yake ɗabi'ar mutane, ko da ta al'ada ce tana kinsa. Domin mutane sukan yi amfani da al'adarsu wajen rushe kimar mutum. Misali, gajeren wando ya halatta a shar'an. Mutum ya sa riga da gajeren wando ya fito, amma annabawa sun koru daga su yi irin wannan. Ko da ku a shar'ance an gata, amma yana zubar da mutunci, ba za su yi ba. So da haka dukkan abin da yake kuskure ne kowane iri ne, hatta na al'umma sun kora ganin sa, kamar yadda annabawa sun kori daga dukkan su kasance sun samu abin da al'umma za ta ki su akan su kuma, ko da na halitta ne, kama a ce suna abin nan da cututtuka wanda ake kyamu su da shi wanda za a guje musu kamar kuturta, to wannan ba su da wannan, annaba ba su samun wannan. Haka nan ba sa samun kaskanci na al'umma ko da a nasabarsu, kuma annabi ya kasance iyayensu kaskantattun mutane, balantana da yazu billahi ya zamanto ɗa na zina, dukkan wannan ya koru ga annaba, ba zai yi ba annabi ya zamanto yana da irin wannan kaskanci har abada. Allah baya fitar da annaba daga irin wannan tsotso mai dauɗa kaskantacce. Haka nan sun tsarkaka daga dukkan muni cuta na rai, kamar mugun kulli kan mutane, ko rowa, ko hassada, ko kwaɗayi, dukkan wani abu wanda yake muna ne na akhlaq, shi ma ya koru ga annaba gaba ɗaya. Saboda haka isma annaba isma ce cikakkiya kammalalliya. Insha Allah anan za mu dakata. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa sallallahu ala Muhammad wa alihi tahirin.